sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana wannan karan akan mitoci 25 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalal, sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masauraro assalamu alaikum, Sarfil Hashin Gumel ne tare da Baba Yakubu Makiyar da masauran abokan aiki, muka sake dawowa muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu ya ja kunnen 'yan siyasa su guji amfani da matasa wajen tara tarzoma a cikin al'umma. Daga nan kuma za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar mu ta yau ita ce, menene muhimmancin shugabannin al'umma su yi taka tsantsan ga kalamansu musamman lokacin zaɓe? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-6555. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar Nijar, amma kafin nan sai a gyara zama a fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce bai farin ciki da yarjejeniya da 'yan majalisar dokoki suka cimma ta gina sabuwar ƙaramin katanga a kan iyakar Amurka da Mexico, amma dai ya ce ba za a rufe ma'aikatun gwamnatin tarayya a kan wannan batu ba. Ya ce ban ji daɗin wannan lamarin ba, kuma ba zan iya cewa wannan abu ya gamsar da ni ba. Trump yana faɗa wa wato hukumar zartarwarsa a fadarsa ta White House, ya ce yarjejeniyar ba za ta magance matsalar da ke akwai ba. Amma duk da haka shugaban na Amurka ya amince zai sanya hannu akan kudirin da ya hada da dala biliyan 1 da miliyan 375 na gida katanga mai tsawon kilomita 88, kashi 1 a cikin 4 na kudin da ya buƙaci dala biliyan 5 da miliyan 700 ya gina katangar. Wannan yarjejeniyar za ta hana sake rufe ma'aikatun gwamnatin tarayya da aka buɗe su makonni 3 da suka shuɗe bayan sun kwashe kwanaki 35 a rufe a ƙarshen watan da ya gabata. Kimanin kashi 1 cikin 4 na ma'aikatun gwamnati ne kuɗaɗen gudanar da su zai ƙare a cikin daren Juma'a na wannan mako, ciki har da hukumar kula da tsaron cikin gida wanda take da alhakin kula da kan iyakar ƙasar. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ƙarin tashin hankali da ake samu a jihar Kogin Yei a Sudan ta Kudu ya fitar da fararen hula 8,000 daga gidajensu. Kana ya yi sanadiyar wasu 5,000 suka arce zuwa makwabciya demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo. Rikicin tsakanin sojojin Sudan da ƙungiyar 'yan tawayen ƙasar ta National Salvation Front ko kuma NAS a taƙaice ya ɓarke ne a ranar 19 ga watan Janairu. Hakan ko na zuwa ne watanni 4 kacal bayan da aka sanya hannu a kan sabuwar yarjejeniyar zaman lafiya ta baya da zammar kawo ƙarshen yaƙin basasin ƙasar wanda aka kwashe shekaru 5 ana yi tsakanin shugaban ƙasar Salva Kiir da kuma madugun 'yan adawa Riek Machar. Mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijira Babar ya faɗa wa muryar Amurka cewa an fara samun sauƙin rikicin, ya kuma ce ɓangarorin biyu da suka sanya hannu akan yarjejeniyar zaman lafiyar suna ci gaba da biyayya gare ta. Rahotanni sun nuna cewa ana gwaza faɗa ne a wajen garin Yei kusa da kan iyakar demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo da kuma ƙasar Uganda. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubban magoya bayan madugun 'yan adawan Venezuela shugaba Juan Guaido sun gudanar da zanga-zanga a yau Talata, wani yunkurin ci gaba da kiran sojojin ƙasar su daina marawa shugaba Nicolas Maduro baya kuma a matsawa shugaban ƙasar mai ra'ayin 'yan gurguzu ficewa daga mulki. Guaido da Amurka da wasu ƙasashe 50 suka amince da shi a matsayin shugaba mai riko a Venezuela. Yayi shi ne kira ga gudanar da zanga-zanga domin girmama wasu mutane 40 waɗanda aka kashe su a tarukan kin jinin gwamnati da kuma matsawa gwamnatin lamba a shigo da kayan taimako na gaggawa da suka hada da abinci da magunguna daga Amurka zuwa ƙasar wacce take fama da matsalolin tattalin arziki. yanzu haka ne kayan taimakon da suna zube ne a wani wurin ajiye kaya a garin Kukuta na Colombia wanda ke kan iyaka. Guaido ya faɗa wa shugabannin sojojin ƙasar cewa kin amincewa da Maduro yake yi a shigo da kayan taimakon wani laifi ne na cin zarafin bil'adama. Maduro ya ci gaba da samun goyon bayan wato manyan sojojin ƙasar. Ya ce tarukan gangami da 'yan adawan suke shiryawa wani tanadi ne na hambarar da gwamnatinsa da Amurka ke yi, don haka ya kiyada da shigo da kayan taimako a cikin ƙasar. Wata sabuwar 'yan majalisar dokokin Amurka 'yar asalin Somalia da ta yi gudun hijira zuwa don Amurka ta nemi afuwa a jiya Talata akan kalamanta na sukar lamirin Yahudawa, lamarin da ya sa 'yan jam'iyyun Republican da Democrat suka yi tir da kalamanta. Yar majalisar na bangaren Democrat Ilhan Umar, wacce take wakiltan wata gunduma a jihar Minnesota da ke tsakiya maso yammacin Amurka wato na tsawon makonni biyar, ta ce wani rukunin 'yan Isra'ila mai kamun kafa a nan Amurka, wato kungiyar hudun Amurka da Isra'ila, tana sai 'yan majalisa domin ba da goyon baya ga kasar Isra'ila. Ta yi waɗannan kalaman ne a wani sakonta na Twitter a ranar Asabar, tana mai cewa goyon baya da 'yan majalisar suke baiwa Isra'ila suna yi ne saboda kuɗi da ke fitowa daga wannan ƙungiya da ake kira AIPAC a takaice mai ƙari a akidojin Yahudawa. Ko da yake ƙungiyar bata iya taimakawa yakin neman siyasa na 'yan siyasar Amurka kai tsaye, amma kuma mambobinta za su iya yin hakan.
Baba Yakubu Makyarke ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da ya rage kwanaki kalilan a fara gudanar da zaɓuka a Najeriya, yanayin siyasar ƙasar na ƙara ɗumama, inda 'yan takara ke ci gaba da yaƙin neman zaɓe. Mai martaba Sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu ya ja kunnen 'yan siyasa su guji amfani da matasa wajen tada tarzoma a cikin al'umma. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
A yayin taro da manema labarai a fadar yau Talata, Sarkin na Kano ya bayyana damuwa ainin kan yadda ake samun tashe-tashen hankula masu nasaba da harkokin siyasa a wasu sassan jihar Kano a 'yan kwanakin nan.
Muna samun labaru tsakanin jiya da shekaran jiya marasa daɗi kan barazana ga tsaro da zaman lafiya saboda rigingimu na siyasa. Muna kira ga al'umma da a dau hakuri, a tsaya a kan doka, kada a yi wani abu wanda zai jawo zubar da jinin al'umma ko raunuka ko rasa dukiya. Ita siyasa ba yaƙi ba ce. Duk wanda yake da katin zaɓe ya je ya zaɓi wanda yake gani ya fi cancanta a zaɓe shi saboda alkhairin da zai kawo al'umma.
Haka sai Sarkin na Kano ya buƙaci jami'an tsaro su taka rawar da ta kamata wajen tabbatar da doka da oda da kuma zaman lafiya a cikin al'umma.
Muna fatan jami'an tsaro za su tsaya a ɗau matakai a kan masu yawo da makamai da kawo barazana ga zaman lafiya. Muna kira ga jagororin siyasa da su ja kunnen magoya bayansu kuma a kiyaye fitina, saboda ba a san inda za ta tsaya ba.
Baya ga haka, Malam Muhammad Sanusi na biyu ya hori masu riƙe da sarautu da shugabannin al'umma a dukkanin matakai su zage damtse wajen faɗakarwa tare da wayar da kan matasa game da mahimmancin zaman lafiya.
A ci gaba da faɗakar da matasa, a ci gaba da addu'a, kuma a ci gaba da nuna jagoranci wanda ya dace. A ɗauki haƙuri da hakimai da dagacai da limamai da masu unguwanni, a taimaka wajen gargaɗi da haɗin kai da jami'an tsaro da tabbatar da cewa ba a samu tashin hankali ba, kuma masu laifi a miƙa su ga hannun hukuma.
Haka zalika, mai martaba Sarkin na Kano ya yi addu'a ta musamman game da zaɓukan da ke tafe.
Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ya zaɓa mana shugabanni na alkhairi. Allah ya sa a yi zaɓen nan lafiya a gama lafiya. Amin. Duk wanda yake neman ƙasar nan tamu ta Kano da Najeriya da alkhairi, Allah ya sa alkhairi a hannunsa. Amin. duk wanda yake da fahu da sharri Allah ya kare mu daga wannan sharri
amin
ya mayar da shi kansa
amin
Allah ya sare rayukan mu da mutuncin mu da dukiyoyin mu
A shekaran jiya Lahadi ne wasu matasa da ake zargin magoya bayan tsohon gwamnan Kano ne Rabiu Musa Kwankwaso suka kai farmaki gidan shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano Abdullahi Abbas yayin da a jiya Litinin kuma wasu matasa da aka yi zargin cewa magoya bayan shi Abdullahi Abbas ne suka kai wani hari da ake ganin na maramuwar gayya ne gidan dan takarar gwamnan Kano a karkashin jam'iyyar PDP Abba K Yusuf kuma har ma aka ce sun kone gidan Kurmus Mahmud Ibrahim Kwali Muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To Allah ya kyauta a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. Menene muhimmancin shugabannin al'umma su yi taka tsantsan ga kalamansu musamman ma lokacin zabe? In an jima kaɗan zan buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kafin nan a shakata da wannan waka.
Allah ya Allah ya Allah.
Kamun ma bari ka so juna.
Da kanmu afirkan so juna
Allah ya Allah
Allah ya Allah ya Allah
Da kanmu afirkan so juna
Da kanmu afirkan so juna
Allah ya Allah ya Allah
Allah ya Allah ya Allah
Da kanmu afirkan so juna Allah ya Allah ya Allah
idan har gaye ba manta ba kuna bina ba ku kauce ba a cikin rukunai da muke duba mun kwana ana uku ba wai ba san tashi na hudu da kankan ba Algeria yan uda jibun goshi sun san arin ja'ai da fatan shi turawan mulki sun tashi wuta duka ta mutu sai gashi dandele muta aru mu gaishe shi
Allah ya Allah ya Allah hada kan mu mafarkan kan sojuna
mu gusa mu gama ashal burgi ba mai himma bai iya warge ba Ya sanga enci tun bayan ba Tunisia ya ne sun ci gaba da aiki da aman sun sawa mu gusa mu ga dan ular nan Libya orarru ne na Italia sarki mai kyakkyawar niyya komai aka ce masa za shi biya domin ko ba a shi abun kunya
Allah ya Allah ya Allah Da kanmu afirkan so juna
mai biza dan mu ziyarci masarra tare su jamalla Abdul Nasir ya dan mulki kai babu
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202-205-6555 amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari 1-202-205-6555
to madalla mun samu kiran mu na farko daga jiga wani ne akan layi
assalamu alaikum mai magana Yusuf baban gaje mai trader ringin daga jihar Jigawa Najeriya
To Yusuf Babangaje muna sauraron ka me zaka ce menene muhimmancin shugabannin al'umma su taka tsantsan ga kalamansu musamman ma lokacin zabe
To hakika ni shawarar da zan ba shugabanni yana da kyau duk abin da za su wa al'umma jawabi to su zama na sun tauna wannan magana kafin ainihin ta fita ga shauran al'umma domin fi sabilillahi mutane suna duban ainihin muhimmancin maganar da manyan mutane za su faɗa kuma muddin ka faɗe ta to wani koda bai amfani da ita ba to wani zai iya amfani da shi dan haka ina roƙon dukkanin shugabanninmu duk lokacin da za su yi magana musamman a kafafen yaɗa labarai su san maganar da za su faɗa wadda ainihin za ta yi wa al'umma daɗi kuma kowa zai ji daɗin ta ba tare da an ɗau wani mataki na hayaniya akan wannan magana ba
to mallam Yusuf mun gode ƙwarai da gaske da wannan gudunmawa taka bar mu je Kaduna wani ne a Kaduna
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam, wa ke magana?
Sashen Hausa Radio America na muku fata alkhairi. Sunana Dahiru, sakatare unguwar Katsinawa ko kuma ke Kabilo Kalgame, Kaduna, Nigeria.
To Malam Dahiru, muna sauraron ka. Menene gudunmuwan ka?
To alhamdulillah, lalle na ji abinda ake tattaunawa akai. Abinda ya kamata, ya kamata shugabannin al'umma koda wajen tarurruka ne ko ina ne, ya kamata mutum ya dinga fadin maganganun da suka dace. Musamman yanzu lokacin da zafi ke gabato mana, gaskiya ba mu ji dadin irin wannan al'amari da ya faru kamar a Kano ba. Muna fata shugabanni duk da zafi magana yi magana da za ta kwantar da hankali ga al'ummarsu. Ta fatan za ta tashi lafiya. Dahir sakatare mu gurbin.
To Dahir sakatare, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka. To har yanzu dai muna Kaduna. Wane ne daga Kaduna?
Hello.
Muna sauraron ka, ya sunan malamin?
Yawwa, Saidu baban da yanzu a Kaduna sai doka jama.
To malam Saidu, muna sauraron ka, me zaka ce game da wannan da muke magana?
Eh, gaskiya abu ne wanda ya dace a fadakar da mutane sosai tun da lokaci ya mutu haka. Saboda abun gaskiya abun da ke faruwa ba shi da rai. Wallahi Allah, saboda in an ba a kiyaye haka ba, abubuwan zai zo ya lalace ya fata sai dai da ke.
To ma sai da mun gode kwarai da gaske da to mun gode kwarai da gaske. To har yanzu dai muna Kaduna. Wane ne akan layya? Sunan malamin?
To a Sharfi Luwashu Gumel, barka da lasariya.
Yawwa, barka dai.
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
To malam Murtala, muna sauraron ka.
Sharfi Lu, muna jan kunnan daga su manyan yan siyasa da mu talaka masu kada ƙuri'a. Ka sani duk kalman da ka furta idan ya zamanto ita zama fitina, to ka sani cewa Allah zai tume ka, zai tambaye ka, don Allah ya la'anci mai tada fitina. Duk abin da baka sani ba, bai kamata ka je ka yada shi ba ko ka furta, sai tunda baka san shi ba, ka bar wanda suka sani su bayani a kai. Muna ƙara jan ku ne, duk wanda Allah ya bashi dama, wallahi ya kiyaye, bakin nan ba an yi idan ka ci abinci ba ne, don ka iya maganan da za ka yi kuma zai iya ɗaura mutum, kuma an ce baki shi ke yin ka wuya. Da fatan za mu gyara, a tashi lafiya.
To mun gode Murtala da wannan gudunmawa taka. Bari mu je Nasarawa. Wani ne aka layi daga Nasarawa?
Saidu Hausawa daga Doma local government, jihar Nasarawa.
To Saidu Hausawa, muna sauraron ka, me za ka ce game da shugabanni yanda za su ringa kula da kalamansu?
Wani shugabanni mu gaskiya suna kofsa shirme. Kofsawan shi ne mutum abin da baka sani ba, zaka ce abu kaza ya faru, abu kaza ya faru. Kamar yan dawara suna ce wai inda observer sun zo za ka kashe su, kaga wannan ba daidai ba ne. Mulki nan na Allah ne. Gaskiya.
To me zaka ce su kuma ga matasan, idan shugabanni sun irin wannan magana, ko sun ba su ubarni, ko sun ce su wani abu da suka san cewa tabbas bai kamata ba?
Matasa sai da mu mu yamban da sai su yamban da hankalinsu. Saboda in baka ba, in ka bi wannan maganar shi, wani maganar wani shugaba, saka je kai tadanci, kuma ba kyau. Tadanci ba kyau. Allah ya halince wannan ya tada fitina. Haramu ne wannan. Ayi hakuri. Kuma Allah ya sa dama zabi nan lafiya. Allah ba mai robo.
To amin ya rabu masa idan mun gode kwarai da gaske. Bar mu koma Kaduna. Wani ne aka layi da Kaduna?
To assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Muhammadu mai almajirai ne daga gadar malam mamma a Kaduna, Najeriya.
To Muhammadu mai almajirai, muna sauraron ka.
To gaskiya wannan bayani na mai martaba haka yake, musamman aka ce abu ya shafi shugabanni. Duk da yake alhamdulillah yanzu kamar jagororinmu da suke yawon kamfe din nan, da wuya ka ji wani ya kama sunan wani kai tsaye ya ce mai kaza, to ya kamata mutane na kasa su ma kuma su kudu su kiyaye irin abin da ya kamata. Kowa duk abin da zaka faɗi kai tunanin haka yake ko ba haka yake ba, kuma da tsafta, ba wai kawai gaje-gaje duk abin da mutum ya kamo ya jefa ko ya rubuta ya aika ba. Wannan gaskiyar magana, za a iya matsaloli za su iya shiga fiye da muke tunani. Allah ta'ala ya sa mu yi zaɓe lafiya, mu tashi lafiya, mu gama lafiya. Allah ya ba mana mafi alkhairi. Wassalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. To mun gode kwarai da gaske Muhammad mai almajirai. Yanzu bari mu je jihar Niger. Wani ne aka layi daga Niger?
Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kemba.
To Malam Ibrahim, menene gudunmuwanka?
To ni gudunmuwata ya karkace ni a ɓangaren matasa 'yan uwana. Don Allah, abinda nake kira a matasa 'yan uwana, su kula su kiyaye da wanda ke son su, ba wanda ke son kanshi ba. Su tsaya su yi zaɓe, su kula da wanda yake shi zai zai ruda musu kwakwalwa ne ya kawo musu tashin hankali tsakanin sa ta zubar da jini kaga zai kamata ba da su kwantar da hankalin su wanda suke so kuma muna fatan wannan zabi Allah sa aishi lafiya.
To Malam Ibrahim mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa ta ka tabbar mu tsallaka jamhuriyar Niger wane ne akan layi.
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam ya sunan malamin.
Umma Malam Alina daga dogon zuciya cikin jamhuriyar Niger.
To Malam Ali muna sauraron ka me zaka ce game da wannan batu?
Wannan da an rinna bisa ga wannan cece kuce da aka yi bisa ga harkar zaben Nigeria. Ina so ɗan takara kowa shi kwatar da hankali shi ɗan Nigeria sun san za su doka. Amma kai ka so kai fafakire da handama kai ta hoɗan wanda magana wanda bai kamata bai dace ba. Allah sa aiza ilahiya kare ilahiya mu da addu'a ta muke ɗan Nigeria talakan Nigeria ku zabi shugaba mai
to madalla mun gode kwarai da gaske Malam Ali da wannan gudunmuwa taka. To muna mun samu kira daga Taraba. To da alama ta Taraba ta goce. To kada a manta za a iya kira mu layukan mu a bude suke. To ga kira daga Yobe ya shigo yanzu nan. Wane ne daga Yobe?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam ya suna malamin.
Kuna tare da shugaba Abubuwan zan kasuwa da Maturu.
To shugaba muna sauraron ka me zaka ce game da wannan batu da muke tattaunawa?
Batun zabe. Wato idan abin da zan kira ƴan uwana matasa ne musamman ma ƴan uwana matasa masu jini a jika ya kamata mu bada haɗin kai a hukumar zaɓe kuma dokokin da suka kafa mana waɗanda za mu bi mu yi zaɓe lafiya mu tashi lafiya kuma mu samu sakamako lafiya to wannan shine nake kiran ƴan uwana matasa kar mu tada hankalinmu shi shugabanci na Allah ne duk wanda Allah ya bamu alhamdulillah za mu goya marfa sunan Abubuwan zan kasuwa da Maturu ku tashi lafiya.
To Malam Bu mun gode kwarai da gaske da wannan muhimmiyar gudunmuwa da ka bayar. Bari mu je jihar Niger. Wane ne aka layi daga jihar Niger?
Allah zarfi da gwal muna lafiya su Allah ya jira biyu daga nan Marigal local government.
To Alhaji Rabi muna sauraron ka menene gudunmuwanka?
Wala gudunmuwa na wannan lalle wannan wanda ya wanga magana yayi magana mai kyau ya kamata duk ƴan siyasa su bi irin shawarorin da ya bada kada su tada ma mutane hankali kuma su talakawa ya kamata a ce su yi karatun tana su domin mutanen nan da sun zo za su wuce ne su ba kuri ƴan uwanku bai gabata mutane su yi rigima da ƴan uwansu ba.
To Malam mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa ta kuma da daga waya kuma ka karshen daga wayoyin mu a yau. Mun gode da waɗanda suka samu dama suka kira suka bayyana mana ra'ayi waɗanda kuma ba suka kira ba su samu shiga ba to sai a ci gaba da gwada mu go ma rana ci. Mun gode. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agunmu ke cewa karfe 4 wato saura minti 7 ga wannan sakon.
Talaka kamar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Yayin da zaben Najeriya ke ta fara na 16 ga watan Fabrairu na shekara ta 2019.
Mun ce babban abin da za mu ba kasanmu shine zama lafiya da wadata.
Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari.
Sashen Hausa na muryar Amurka ba zai bako a baya ba zai ba kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumudumin su.
Muryar Amurka daga Kaduna.
Muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Muryar Amurka a Sokoto Nigeria.
Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran shafukan mu na sada zumunta.
Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafin mu na Facebook akan abubuwan da ke wakana.
A ranakun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba za mu kawo muku shirin sa'a daya domin sanar da ku wayar da ake toyawa.
Don haka sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a kafin hannu. To madalla yanzu kuma sai ya labaran wasanni daga jamhuriyar Niger.
Wasanni a takaice.
Za
mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Niger, inda a ranar gobe ne idan Allah ya kai mu za a soma goga ta farko ta semi-final ko karon kusa da na ƙarshe na wasannin ƙwallon ƙafa na matasan ƙasa da shekaru 20 wanda ke wakana yanzu haka a ƙasar ta jamhuriyar Niger. Ƙasar Najeriya ita ce za ta soma goga ƙarshe da ƙasar Mali yana a ranar Alhamis a kara tsakanin Senegal da ƙasar Afrika ta Kudu. Idan muka lega a ƙasashen Turai kuwa, a yau ne Talata Paris Saint-Germain ta ƙasar Faransa za ta goga da Manchester United a Old Trafford a wasannin wucin da final na ƙwallon ƙafa na club-club da suka kasance zakaru a ƙasashen Turai. A daidai wannan lokaci a AS Roma ta ƙasar Italiya za ta karɓar bakuncin FC Porto ta ƙasar Portugal a ƙasar Italiya din. Duk dai a wasannin na Champions League na Turai, a yau ne hukumar ƙwallon ƙafa ta Turai UEFA za ta soma jarraba aiki da motar nan da ake ce ma VAR wadda ke taimaka ma alƙalan wasa domin warware jayayyar kuskuren alƙalanci. Wannan shine karo na farko wanda za a soma jarraba wannan a wasannin Champions League na ƙasashen Turai. Shi ko tsohon mai tsaron gida na kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Ingila Gordon Banks a yau ne ya rasu, yana da shekaru 81 da haihuwa. Gordon Banks ya lashe kofin duniya a shekarar 1966 tare da ƙasar Ingila a wasannin ƙwallon ƙafa na wannan lokaci na duniya da suka wakana a Birtaniya. Club din Stoke City shine ya bada wannan sanarwa a yau Talata. Gordon Banks ya kasance shugaban kungiyar ƙwallon ƙafa ta Stoke City Club a shekara ta 2000. Za mu karkare labarin wasannin mu na ranar yau da wannan wutar da ta kama a wurin horar da ƴan wasa na club din Flamengo na ƙasar Brazil kwanaki uku da suka gabata. Sai gashi abin mamaki a cikin daren jiya Litinin, shi ma club din Bangu, club din da ke Rio de Janeiro a ƙasar Brazil, ya huskanci wannan matsalar ta tashin wuta. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To a gaishe ka da wannan, kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce bai farin ciki da yarjejeniyar da 'yan majalisun dokoki suka cimma ta ginawa sabuwar katanga karama a kan iyakar Amurka da Mexico, amma dai ya ce ba za a rufe ma'aikatun gwamnatin tarayya ba a kan wannan batun. Ya ce ban ji daɗin wannan lamari ba, kuma ba zan iya cewa wannan abu ya gamsar da ni ba. Trump yana faɗa wa majalisar zartarwarsa a fadarsa ta White House, yake cewa wannan yarjejeniya ba za ta magance matsalar da ke akwai ba. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ƙarin tashin hankali da ake samu a jihar Kogin Ye a ƙasar Sudan ta Kudu ya fitar da fararen hula 8,000 daga gidajensu. Kana ya yi sanadiyyar wasu 5,000 sun arce zuwa makwabciya Demokuraɗiyyar Jamhuriyar Kongo. Rikici tsakanin sojojin Sudan ta Kudu da 'yan ƙungiyar 'yan tawayen ƙasar ta National Salvation Front ko kuma NAS a takaice ya ɓarke ne a ranar 19 ga watan Janairu na wannan shekara. Dubban magoya bayan madugun 'yan adawan Venezuela, shugaba Juan Guaido ya gusa gudanar da zanga-zanga a yau Talata a wani yunkurin ci gaba da kira ga sojojin ƙasar su daina marawa shugaba Nicolas Maduro baya, kuma su matsawa shugaban ƙasar lamba ya fita daga ainihin wato mulki. Guaido da Amurka da wasu ƙasashe 50 suka amince da shi a matsayin shugaban ƙasa mai riko a Venezuela, ya kira da gudanar da zanga-zanga girmama wasu mutane 40 da aka kashe su a tarukan kingilin gwamnati.
To da takaitaccen labaran mu kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jo su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya zartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu amuradin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham murata hada shirin ta bada umarni, da ma injiniyar mu Taiwo Malama Zainab. Ni Sarfila Hashin Gumal ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.